إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka faɗa cewa yau biyu ga watan Zulhijja, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441, wanda ya daidai da 23 da watan 7 miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta 2020. Za mu ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allim na Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, da ya rubuta domin bayani akan abin da ya shafi shawarwari da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya ji su don ya yi aiki da su saboda ya samu biyan buƙatarsa na karatu. A wannan darasi kuma shi ne na shatara, kuma mun tsaya a ƙarshen a cikin shafi na 57, wanda a kansa za mu tashi fasali na ƙarshe da yake cewa faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Wannan fasali shi ne na ƙarshe. Abinda ake kima kawo shi kamin mu yi bayani kan abin da ya kunsa shi ne, ɗalibin ilimi ko yaushe shi aka fi buƙata a ce rayuwarsa ta daidaita akan abin da Allah maɗaukin sarki yake so, don shi yake ɗauke da wata sifa ta Ubangiji, ita ce ta ilimi. Allah ya siffanta da ilimi ta daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. To, sakamakon yana ɗauke da wata sifa, shi yasa ake ƙoƙarin yi masa bayani da duk wani abu da zai iya kawo mai matsala ko wanda zai sa yana karatu amma karatun kuma baya albarka. To, akwai abubuwa da su malamai ke bayani, kusan duk abubuwan da za mu karanta a cikin wannan fasali galibinsu an ji su ne ga malamai, ba an rawaito su ne daga manzon Allah ko sahabbai. Mafi yawancinsu an ji su ne daga malamai. Malami ya gwada kaza, shi kenan ya zo rubuta littafi, wata munasaba ta zo sai shi rubuta cewa aiko lokaci kaza kaza ya faru gare ni ko kaza kaza da sauransu. Amma akasari akwai ƴan ƙwarori waɗanda su za mu samu suna da nasi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma mafi yawancin abinda babin ne ya kunsa na ƙarshe, to ba nassi bane daga annabi, sannan ba su zo a Qur'ani ba, sannan kuma ba daga sahabbai aka samu shi ba. Ana kiran su tajriba ta malamai. Shi kuma irin waɗannan abubuwa ba a hujja da su. An fahimta ko? Yawwa. Suna cikin abin da ba za ka yi hujja da ainihin su a matsayin addini ba. Duk abin da bai zo daga annabi ko sahabbai ba ko almajiran sahabbai, to ba zai taɓa zama addini ba, sai dai ya zama babin shawara da kuma babin gargaɗi. Wanda za a auna in babu wani nassi da ya ci karo da wannan abun, to kana in ka ga dama kana iya aiki da shi, amma ba za a ɗauke shi daidai da maganar annabi ko aikin annabi ko hannunsa ko umarninsa ba. Yana da kyau mutane su tantance waɗannan abubuwa, saboda haka tajriba ce kawai. Duk abin da za a faɗa, to in babu wani nassi da ya saba masa, to dan ka yi aiki da shi ba illa ba ne. Amma karka nasawa a ranka cewa haka abin yake har a wurin Allah, karka gudu ta haka. duk abin da bai tabbata a Qur'ani ko sunnar manzon Allah ba to ba a kudurtawa a zuciya kadan abin haka yake ga addini eh kawai yana daga cikin al'amuran na rayuwar duniya eh kamar ba kala lafiya ne kaje ka sassako wani ice kaje ka kasha sai ka warke ka samu lafiya sai ka hadu da wani mai irin wannan cuta sai ka ce aiko ice kaza yana kaza kaza da su kaga wannan tajriba ne ba nasi bane saboda haka je ka diba kai ma ka gwada to wannan ana kiransa tajriba yanzu kaga ai ba nasi bane ba lalle bane in wani ya sha ya warke in kuma nasi ne daga manzon Allah to duk wanda ya sha dole ne shi warke duk abin da yake nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaza maganin kaza ne to ko sha abin nan dole na sai ya samu lafiya eh saboda wa ma'an ta qur'anin hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam to sai a kiyaye za a ji abubuwa baki wa'anda ba a san da su ba faslun mali yace wannan fasli ne fi ma yajlibur rizqa akan abinda aikata shi yana jayo arziki eh arziki kashi biyu ne anan akwai arziki na rayuwar duniya wanga arziki na abinci da kuɗi da sauransu da lafiya sannan akwai arziki na ilimi to su yake nufi anan mana abinda in kana aikata su to Allah zai azurta ka da karatu Allah zai azurta ka kuma da ni'imar duniya shi abinda yake nufi anan shi yasa ya kawo al don ta nuna ta'rifi eh wa ma yanqusu yamna'u da abinda kuma kusanta sai yana ana samun arziki eh an bincika an gani in dai mutun na kusanta wannan abun ko yana aikata shi to ba zai samu arziki a rayuwarsa ta duniya ko a ilimin sa ba wa ma yazidu fil umri da abin da ke ƙari ga rayuwa abu ne wanda in kana yinsa to rayuwarka za ta dade da malamai su yi sabani shekarun za a ƙara ko ko za a ƙara albarka ne ta yadda shekarun yan kalilan amma kuma aikin da mutum ke yi ya nunka na shekarun shi ma wannan ana kiransa rayuwa mai tsawo misali dan shekara 20 sai aka samu ya aikin dan shekara 40 akwai wadanda rayuwar su a haka to wasu malamai sun ce shi ake nufi ba wai ana nufin a ƙara ma mutum shekaru ba su shekaru iya wanda aka diba maka zaka yi to suna nan amma Allah na iya sanya musu albarka sai kai aikin da wanda ma ya fi ka shekaru ya nuka ka bi shi to sun ce shi ake nufi da ƙarin rayuwa eh wa ma yanqus da abin da kuma ke tauye albarkar rayuwa ko tsawon rayuwa gargwadon sabani akan wancan shi ma suka ce rage rayuwa shine a rage mai rayuwa albarka ga mutum ya shekara 40 amma bai yi aikin ko na shekara 20 rayuwa ba ta yi albarka ba yanzu wanda ya kai shekara 40 misali bai iya sallah ba kaga ai rayuwa ba ta yi albarka bai iya karatun alqur'ani ba subhanallah thumma la budda li talibil ilmi sannan ba makawa ga talibin ilimi min alquti shi a awwal shay eh dole talibi shi ta hin nemi abinci don kaga kwanta kace tunda talibi kake Allah zai ma ruwan kudi ko zai ma ruwa abinci a sai ka nema shi kuma an ce alqut a lugha a yare da larabci an ce alqut shine abinda zai kawo malami ba wai abinda zaka tara ka fahimta abinda zai kusan maka da yunwa da in ka ci sai ya baka dama ka je ka samu ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda yasa ya kawo wannan kasa akwai masu ganin ya kamata dai Allah ya je musu kudi suna nan kwanci to ba haka bane ko kana dalibi sai ka tashi tsaye ka nemi abinci amma kaka kuskura ka nemi abincin da zai raba ka da Allah kuma dan shi abinci sababu ba gaya bane ko baka nemi abinci ba kan mutu Allah na iya saka aljanna amma in kan nemi abinci baka nemi yarda Allah ba baka tashi tsaye kai karatu ba to ba za ka shiga aljanna ba abinci ba zai kare ka ba eh bai zama hujja gaban Allah kace to na tsaya nema shi yasa ban yi karatu ba sai Allah ya ce to kana cikin wadanda ya alamuna zahira min alhayatid dunya ke wa ma'an alakhirati hum ghafilun duk hanyar da ake bi na rayuwar duniya sun sani sun karanta amma abin da ya shahi lahira jahilai san komai ba to kar ka zama cikin su wa ma'rifati ma yazidu fi kuma da sana abinda zai kara maka abinci abinda zai sa abincin kai karo in ka aikata shi ma'ana abinda zai sa in kudi ka samu yan kalilan ko abinci dan kalilan sai Allah ya sanya masa kari ya sa mai dadi ya sa mai albarka wa ma yazidu fil umri domin hatta malamai suka ce kudi wadanda da kake gani to gurgurdan takawar masu rika su da hanyoyin neman su gurgurdan yadda na kowa za su yi albarka wani zai iya samun naira 1000 sai Allah ya sa mata albarka amma ga wani can da 10,000 ba su samu wannan albarka ba ana samu haka naira 1000 sai ta yi mai amfanin da shi mai 10,000 ya samu ana samu to kaga mai 10,000 na shi ba su da albarka wa ma yazidu fil umri da abin da ke karawa ga rayuwa kamar yadda muka yi bayani wa sihhati da lahiya to akwai abin da ma in ka kiyaye shi lahiya ka za ta karu za ka samu lafiya sosai li yatafarraga talibul ilmi abin da yasa aka faɗi haka domin dalibin ilimi ya samu damar ware lokaci lisa'i ila gardi domin gaggawa zuwa cimma manufarsa babban manufar dalibin ilimi shine ya karatu ya kawo makansa jahilci ya san yadda zai bauta ma ubangijinsa to kiyaye waɗancan abubuwa shi zai taimaka maka samu cimma wannan manufa wa fi kulli zalika a cikin kowanne daga cikin bangarorin nan da muka ambata sannafu kutuban malamai sun rubuta littattafai da yawa fa auratu hauna ba'daha ala sabilil likhtisar sai na kawo sashen daga cikin abinda suka rubuta a cikin littattafan su ta fuskar kuma takaitawa bai yalwata ba na takaita kware sosai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cewa la yuruddu alqadara illa ad-du'a ba abinda ke kawar da kaddara sai addu'a idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddaro maka abu kaza zai faru to ba abinda zai iya kawar da wannan abin sai addu'a akai sa'a da kila Allah ya rubuta yau zaka hadu da wata musiba to sai kai sa'a tun jiya kila da daddare kai addu'a duk musibin da za su same ka ayo Allah ya kare ka daga gare su to sakamakon wannan sai Allah ya jaye wannan wannan abu an gane ko wasu kuma suka ce abinda ake nufi duk wata kaddara da za ta samu dan adam Allah ya rubuta rana kaza da kaza bala'i kaza zai samu wani amma in yayi kaza kuma to za a magance mai wannan bala'i wasu sun ce ko ce kaddara haka take alahul mahfuz alittarin bawa to sai zan idan ka aikata abinda zai kawo ma da kaddara shikenan wannan ba alahul mahfuz ba alittafai dake hannun mala'iku in kuma baka aikata ba shi kenan sai bala'in nan ya same ka suka ce shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wasu malamai haka suka faɗa ba wai ana nufin akwai abin da zai iya tunkuɗa kaddara ba suka ce babu shi duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to yana nan amma kuma an sanya mai sharadi an sanya mai kaidi abu kaza zai same ka amma da sharadin in baka yi kaza ba sun ce akwai wasu kaddarori da haka suke akwai waɗanda su kuma ba su da wannan kaidi kaddara ta ita mutlaka duk abin da za ka yi duniya sai abin ya same ka lokaci ake jira komi suka ce mutuwa na ce babu wani abu da za ka yi ka kare kanka daga mutuwa babu shi to akwai ire-irensu to wannan dai maganganu ne na malamai da suke bayani a babin kaddara wala yazidu fil umri illa al birr babu abin da ke kara albarka ga rayuwa sai aikin kirki duk wanda ke son rayuwa ta ce albarka ya zan mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shine al birr ana ya zan duk abin da Allah ya saka kana yi fa inna ar-rajula dumin mutun la yuhramu ar-rizqa ana haramta masa arziki bizambi yusibuhu sakamakon zunubi da ya same shi sakamakon zunubi da ya ainihin same shi. To da yawa wasu malamai sun hassana wannan hadisi, cewa hadisi ne hasan, ana iya hujja da shi. Wasu kuma sun rauna na ita wannan jumla ta ƙarshe, cewa bawa ana haramta mai arziki sakamakon zulumin da ya same shi. Iya wannan jumla wasu sun rauna nata, sai suka rauna na sauran jumlolin hadisin. Sabata bi hadhal hadith, to da wannan kenan ya tabbata da wannan hadisi, annartikaba dhanbi, cewa aikata zunubi, sababu hirmanin rizqi, dalili ne na hana mutum samun arziki. Ko da hadisin bai tabbata ba, wannan haka ne, tabbas saban Allah, kamar yadda ayoyi da dama suke ta magana akai a cikin Al-Qur'ani, to saban Allah yana sa arzikin mutum ya hana mai shi. Ko da sana'a kake yi, to sakamakon saban Allah da kake yi, to sai Allah ya hana maka samun riba. In ma noma kake yi, ya hana ma ka samu abin da kake noma. In ma aikin gwamnati kake yi, sai kuɗin Allah ya lalata su, ya zamba su da albarka. Kullum za ka hanshi albashi, amma ba zai amfane ka ba. Akwai waɗanda rayuwarsu haka take. To me ya kawo wannan? Babu da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Khususan mala yace ke bace alkazaba ƙarya, tana cikin abin da ke sa a hana mutu arzi. Duk abin da zaka faɗa, karka kuskura ka faɗi ƙarya, musamman ƙarya ga Allah madaukakin sarki, wanda ya ta kafirci shi, ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙarya ga malamai, ƙarya ga ƴan uwa musulmai. To ƙarya da nau'ukan ta gaba ɗaya ka ƙaurace musu, da suna hana arziki. Fa innahu yurisu al-faqara, ka gani ƙarya yana gadar da talauci. Duk mai ƙarya to sai ka ga Allah bai jarabe shi da talauci ba. Anan talauci kala biyu ne, akwai talauci na rashi, wanda shi mutane suka fi sani, akwai kuma talauci na rashin wadatar zuciya, wanda da yawa mutane ba su san da shi. Kullum samu yake, amma baya gani yana samu. To haza fakiru, wannan talaka ne. Ba a kira ne gani, duk kuɗin da ya tara ku, saboda ba su wadatar da shi ba. Shi kuma dama dukiya amfani da ta wadatar da mai, to shi ba su wadatar da shi ba. Kullum ganin yake bai sa, kullum ce ma yake shi ma mabukaci ne. Allahu al-musta'an. Wa qad warada fihi hadithun khassun, akwai wani hadisi da ya ruwaito akan haka, amma bai tabbata ba, bai kawo hadisin ba, amma dai bai tabbata ba. Wa kaza nawmu subhati, haka bacci bayan asuba, mutum ya yi asuba ya kwanta ba wata lalura ya ta bacci, to shi ma an ruwaito wasu asab cewa yana hana arziki. Saboda haka in ka yi sallah asuba, to ana son ka shagaltu da wani aiki na bauta ga Allah har zuwa lokacin da rana ta fito. In rana ta fito, to wannan sai ka je ka yi bacci. Amma da ƙara sallah asuba, rana ba ta fito ba, ka kwanta ka yi bacci, to da yawa hatta Ibn al-Qayyim rahimahullah ya rubuta haka a cikin littattafansa. Suka ce saboda yana daga cikin lokuta da mafi albarka a duniya, tsakanin sallah asuba zuwa bullowar rana, yana cikin lokuta mafi albarka. Shi yasa ko karatu kake wannan lokaci, to insha Allah karatun ya fi albarka, ya fi tabbata. Illa dai nassin bai tabbata ba daga annabi, amma dai da yawa daga cikin malamai kuma suna faɗa. To abin da ya fi, in babu lalura kar mutum yi, amma yan akwai lalura ta rashin lafiya, ko kuma ka yi ƙiyamul laili sosai, to kaga akwai uzuri. Babu laifi ka ɗan kwanta, saboda akwai uzuri. Amma in babu uzuri, to mafi kyau mutum ya ƙaurace. Mutum ko ya ba a cewa ya yi haramu, tunda nassi bai tabbata ba. Idan nassi bai tabbata ba daga annabi, to ba wanda zai iya haramta wannan abu. Yamla'ur rizqa wa kasratun nawmi, shi kuma yawan bacci. Turisul faqara, tana haifar da talauci shi ma. Na za a ko wanda shi kullum cikin bacci yake, yayi da daddare yayi da safe yayi da rana haba abi yayi yawa eh to in dai ba na rashin lafiya bane dan bacci kala biyu ne akwai da dabi'a to ba shi yake magana ba wanda shi wannan halitta ne kowa na da shi dabbobi ma na da shi sannan akwai kuma na ciwo rashin lafiya bacci sai mutum ya ta bacci to shi ma akwai wannan na uku wanda wasu ke gana akwai shine bacci kawai na kasala mutum kawai son din shi ke shi dai ya huta don kashe wahala ya sha iska ba kwana ya zo mai na ɗabi'a ba ciyon kwana gare shi ba a shi dai kawai dai shi dai hutu yake bukata to irin wannan baccin ake magana yawai tashi ba shi da kyau na mukan mutum ya kwanta irin lokutan da an ka san ga al'ada ko ana kwanci ba laifi irin da daddare haka da sauransu wanda kuma ke da rashin lafiyar bacci kaga sai ya kokari ya nemi magani da akwai wanda in ana karatu bacci kai akwai wanda ma na sani hatta sallah ake kafin a gaba ya yi bacci to almuhim duk sanda bacci ake da bukata ce in dai na al'ada na ayi shi in na ciwo ne kai kokari ka nemi magani ala kiyayewa ko amma bacci wanda ba na lalura ba na ciwo ba to mutum ya hakura da shi wa faqad al-ilm kuma rashin bacci na sa rashin ilimi aidan kuma kaga wani wata musiba idan dalibi na yawan bacci to yana samun matsala suka ce ilimi ne zai rasa karatu saboda cikin illolin bacci musamman in yayi yawa to yakan yi formatting din kwakwalwa to kaji abin da matsala in bacci yayi yawa sai ta goge yadda su malamai suke faɗa to zai goge maka da yawa daga cikin abubuwan da ke cikin memory din kwakwalwarka ko zuciya shi yasa kaga in mutum damuwa ta yi mai yawa sai a ce ya dinga yawaita bacci saboda bacci yana dan goge masa wasu abubuwa da ke cikin kwakwalwarsa ko zuciyarsa to haka shi ma ilimi duk abin da ka kunshe a zuciya ko cikin kwakwalwa in kana yawan bacci to ana samun matsala sai a kiyaye inda akwai masu yawan bacci ko alal ka'ilu wani mai faɗa ya dace wa sururun nasi fi lubusin libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi ce sururun nasi farin cikin mutane ya taƙaitu ne fi lubusin libasi wajen tunanin waɗanne kaya za a sa kuwa mafi yawancin farin cikin mutane can shi dai ya ɗunka shadda mai kyau ko yadi mai kyau ga hula ga takalma a wanke a goge ko ba haka ba ne to sai ka ga yana ta farin ciki ko da bai da kosisi mafi yawancin farin cikin mutane wajen kayan sawa ne ko sallah ta zo sai ka ga wasu na ta cin bashi su dai ko da yadi sai sun yi kaya kar sallah ta yi abokai su ce to ai wani bai ɗinki ba ya ta dora ma rayuwa wahala abin da bi Allah bai dora mata ba wanda ya ce dole sai ka yi dinki ga sallah ka wanke wayan da aka gare ka a goge a sa turare a fita wajen wal ilmi to ka sani shi kuma tara ilimi fi tarkin nu'as ana samu ne ne a cikin barin kwana barin bacci barin hangaci duk wanda ke yawan bacci to ba shi ba ilimi karatu daban shi daban in ma zai yi karatun to zai daina sama sama sadahiya wa qala ba'dhum wanda daga cikin su yake cewa alaysa min al-khusrani an layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri yake cewa alaysa min al-khusrani ashe baya daga cikin hasara an layaliya jam'u layli lalle haƙiƙa daruruwa kwanaki tamurru suna ta wucewa bila naf'in kuma ni babu wani amfani da na samu a cikin su anya babu hasara jiya ta wuce ba amfana ba, shekarun jiya ta wuce ba amfana ba. Wato sabu min umri, kuma matsala wai suna cikin abin da za a liza bawa cikin wai kwanakin rayuwata, in na je kiyama za a yi mai hisabi, kuma ni ba amfana da komai cikin su. Anya wannan ba hasara ba ne? To yi kokari kowane dare ka tabbatar da kana da fa'ida da ka samu wadda za ta amfane ka ranar gobe kiyama. Wakala akam kumin laila ya haza la'allaka tarshudu ila kam tanamu laila wal umru yanfadu. Yace a kumin laila, kai kiyamul layl karaya da ruruwa ta fuskar ibada, ya haza ya kai wannan, la'allaka tarshudu ba turshudu ba, la'allaka tarshudu, duk da turshudu din ma ba laifi zai iya dauka. Mai yiwuwa za ka shiryu ko za a shiryar da kai, turshudu za a shiryar da kai, tarshudu za ka shirya, duk wanda aka yi ba matsala. Ila kam tanamul layla, wai har zuwa karfe nawa kake ta bacci cikin dare? Wal umru yanfadu, ga rayuwarka tana ta karewa. Ai bai dace a ce kana kwana mai tsawo a cikin dare ba. Wannan ma'uriyanan, to daga cikin abin da ke hana arziki mutum ya dinga bacci tsirara, shi ma malamai an ce ta fuskar tajriba, wasu sun ce sun gwada sun gani, amma ba a samu daga manzo Allah ya faɗa ba, amma dai an samu daga malamai sun ce bacci tsirara yana hana arziki. Saboda haka duk sanda mutum zai bacci ya tabbatar da ya rufe al'aurarsa, shi ake magana. Walbaunu uriyanan, ko mutum ya dinga fitsari tsirara, shi ma wasu sun ce an ga wasu sun yi haka nan arzikinsu ya ƙare, duk da ba mu ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal akalu junuban, ko ci abinci da janaba, mutum na da janaba ko mace na al'ada, alhali tana da damar ta yi wanka, shi ma yana da damar ya yi wanka, sai ya ƙi sai ya dinga cin abinci da janaba, to shi ma yana haifar da talauci. Amma sunna ta zo da karantarwa cewa in mutum na da al'ada yana so ya ci abinci, to sai ya yi alwala, sai ya yi alwala, ko kuma yana son ya yi bacci sai ya yi alwala. Wal akalu muttaki'an ala janbin, ko kuma mutum ya dan gincira haka gehen dama ko hagu yana cin abinci, irin zaman masu girman kai din nan, kuma ga shi yana cin abinci, to shi ma wannan yana haifar da arziki. An ce an ga wasu sun yi haka na a rayuwarsu, arzikinsu ya ƙare, an ga wasu ɗalibai na yi, an ga iliminsu ya lalace, duk da ba a rawaito daga manzon Allah ba. Wattahawunu bi suqatatil ma'ida, haka wulaƙanta ‘yan ƙananan lomomi da ke faɗuwa daga kwanon abinci ga ƙasa, mutum ya yi tabbatunsu, irin masu cin abinci ko da za su gama duk sun lalata wurin da sun ka ci abinci, to shi ma kuma ba tare da ya kwashe wannan abincin ya gyara ya sake canye shi ba, don haka sunna ta ce in kana ci abinci loma ta faɗi, to manzo Allah ya ce ka ɗauke ta ka karkare mata ƙazanta ka ci, don kar ka bar ma shaidan, in ka bar ta nan ta zama cikin rabon shaidan, saboda haka shaidan yanzu yana da wani kaso cikin abin da ka ci. Wa harqu qishril basl wa sum, ko kuma mutum ya dinga tattara abin ga albasa, leda albasa da ta tafarnuwa yana konewa, to shi ma yana haifar da talauci na karatu da na arziki, duk an ga wasu na yin wannan an ga abin da ya same su ta fuskar jarrabawa, duk da ba a ruwaito daga annabi ba. Wa kansul baiti bil mindili, haka share daki da kyalle, dan guntun kyalle haka ko babba ma, to shi ma yana mi yana kawo talauci, to da haka in daki yayi share, to sai ka nemi ta share mana, ko ba shi a hikimin yinta ba, sai ka share, amma dai ba a share da ragga. ma ba laifi ka goge wani abu wannan ba laifi bane kana yaba shara bane ko shara ne to wa kansul baiti bil layl ko yin shara cikin daki da daddare shi ba yana kawo talauci in za ka yi shara to sai ka yi da rana ko ko da safe ko da yamma amma rana ta fadi to an ce an ga suna yin haka nan sun koma matsiyata wa tarkul qumamati ko barin shara fil baiti cikin daki shi goye kazami ne sai ya share daki amma sai ya tara sharar bai iya kwashewa to shi ma wannan yana haifar da talauci ko talaucin karatu ko talaucin kuɗi ko talaucin rayuwa duka duk shi ne ai su da su na ake da su ake da su ake wal mashi quddamal mashayikhi ko dalibi ya dinga tafiya gaba ga malamansa shi ma an ga wasu dalibai na yin haka arzikin ilimin su ya lalace ba a tafiya gaban malami shi wannan kusan ma yana da nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake malami to in ne ba ya baka izini ba malamin ka ne to karka shiga gaba gare shi sai da lalura ko kuma da izini na shi wani da'ul abuwaini bismihima ko kuma kiran iyaye da gayar sunansu mutum uba ne ana kira ne Abubakar Abubakar ha yi ba to wannan shi ba yana tauye arziki ka dan yi musu wata kunya mana baban wani ko baba shike wal khilalu bi kulli khashbatin ko kwalkwala haƙura da duk iccen da mutum ya garama sai ya dan dauka yana kwalkwala haƙura wai shi ya ci nama to shi ba wannan yana kawo talauci yana haifar da talauci ana fahimta ko to sai a kula saboda haka ba kowane icce galibi iccen da ake asawaki da shi to shi malamai suka ce aka fi da so mutum ya kwalkwale haƙura da shi kamar irin arak da makamantansu wa ghaslul yadi bi tini wa turabi ko mutum ya ci abinci sai shi wanke hannu ne da laka ko turda irin yadda wasu jahilai sai a sa ƙasa kawai a nan to shi ma yana haifar da talauci wal julusu ala al'atbati ko kuma mutum ya zauna saman bakin koha shi ma yana haifar da talauci an ga wasu na yin haka nan sun ka tsiyaci kuma alhali Allah ya ba su arziki Allah ya ba su karatu amma sai Allah ya kwashe albarka sai ka ga dalibi ne amma shi kanshi ilimin bai amfane shi ba bale shi ya amfanar da wani to kaga dalibi wajibi ne nisanci zama saman bakin koha ko walittika'u ala ahadi misra'il bab ko ko mutum ya dan gincira akan bangaren koha guda ya koha bakin koha sai ya dan gincira ga wani bangare na koha to shi ma yana haifar da wannan ko dai ka samu wani abu da zaka gincira akan sa ko ka shiga cikin daki ka kwanta amma ba a gincirawa ba a fulo da ainihin bakin kofa ko kuma bangaren bakin kofa wattawaddu fil baraz ko yan arwalla wurin da ake kashi ko fitsari to shi ma yana haifar da talauci Allahumma sai in ya zanda ayi kashin ya gudu ya koma wata uwa duniya da ayi fitsarin ya gudu to wannan ba komai amma duk inda ake kashi ka zo kai fitsari kai alwallawurin nan to yana haifar da talauci wa khiyatatu thawbi ala badani ko mutum ya dinga dinkin suturar sa alhali tana ga jikinsa wando ne ya yage sai zaba allura yana dubaru to shi ma an ga wasu na yin haka arzikinsu ya tabarbare wa tajfiful wajhi bisawbi ko kuma mutum ya dinga jan gefen rigarsa yana goge fuskarsa saboda ya yi alwala ko ya yi wanka shi ma wannan yana haifar da talauci ko zuwa ko menene ai tajfif ba ka ce busar da sanyin fuska da sutura sai dai ka nemi wata sutura ta daban wadda ba taka ba, koda ka cire ta, koda ka cire ta ka shafe, sai dai ka nemi hankicin wanda shi da ma aikin sa kenan, to ba shi ya amfanin sa ba. Watarku bait al-ankabut fil bait, ko mutun ya bar gidan ankabut a cikin gidansa, ankabut ya shigo har yayi saka cikin gida ne kuma bai karkare shi ba, bai kwashe shi waje da shi ba, shi ma yana haifar da talauci. Mun san ankabut ko to gizo-gizo ko watahawuna bis salati, ko mutun ya dinga rena sallah ta fuskar rena, ma'ana da shi ba ta da muhimmanci wurinsa, ta fuskar ma lokutanta ko ce sallah bai yanda sai lokacin ta ya wuce, yana daga cikin at-tahawun. Sannan yana daga cikin at-tahawun rashin yin ta yadda shari'a ta ce a yi, rashin nutsuwa a sallah da al-khushu. Ka san akwai wanda shi sallah ba ta kullum da lokaci ya zai zo ya sallah, amma kuma in yana sallar nan kuma bai damu da ita ba, bai damu da bata hakokinta ba, to wannan yana haifar da talauci. To wannan haka ne, tunda wani bangare ne na sabon Allah, wanga bai bukata a ce sai an samu mai nasi, duk sabon Allah ko ne iri ne, to sabab ne na talauci. Wa isra'ul khuruji min al-masjid ba'da salati al-fajr, ko kuma gaggawar fita daga masallaci bayan sallar asuba. Ana sallar ne sallar sai ga bub ya fita, to shi ma yana haifar da an ga wasu na yin haka, Allah ya kame su da talauci, ya kama su da talauci. Wal ibtikaru bizahabi ila suq, haka nan yin sauko game da zuwa kasuwa shi ma yana haifar da talauci, mutum ya yi sauko ya riga kowa kasuwa, to ko shago gare sai shagon nan ya halaka in bai bari ba. Wasu kuma sun ce ya shahi masu saye, mun da masu saisuwa, su masu saisuwa akwai wasu nusus da suka kwadaitar akan yin samako a wurin neman arziki, suka ce kenan ana magana ne akan yan masu saye, masu zuwa kasuwa su yi sayayya su fito. Wasu kuma suka ce abin ya shafi kowa, ganda ma mafi sharrin bagire a duniya shi ne kasuwa, ba a son ka zan kai za ka buɗe kasuwa, wani mafi sharri a ce kai ne mabuɗinsa, kaga ai ba daidai ba ne. To sun ce ko shago gare ka kamata ka bari, sai wasu sun riga ka karkai sauko, sai zan kenan nusus da suke magana a kan samako wajen neman alkhairi, sai zan banda kasuwa. Ita kasuwa an yi taksisin take, haka wasu suka gani, wasu kuma sun ware, wallahu ta'ala a'lam. Duka wannan dai tajriba ce ta malamai. Yake cewa wal bita'u fi ruju'i minhu, ko kuma makara game da dawowa daga kasuwa, shi bai barin shago ne yayo gida sai kuwa ya wace, to shi ma makara wajen kasuwa a dade ba a fito ba yana hana arziki. Wa shira'u kusayratil khubzi min alfuqara'i su'ali, ko kuma sayan guntayen masa ko biredi daga talakawa masu bara. Ya ga almajiri ya je kasuwa ko inda ake bara, ya yo bara yan guntayen masa te ko biredi sai ya sayi, to shi ma wannan yana kawo talauci. Wadu'a'u sharri 'alal waladi, hakanan yin mummunar addu'a ga danka da ka haifa, to wannan yana haifan masa da shi talauci shi dan. Saboda haka da ba a yi mai mummunar addu'a, duk abin da ya ba a yi mai addu'a sharri, domin yi mai wannan addu'a ta sharri mafi karancin bala'in da zai haɗu da shi shine talauci. Allah ya kiyaye. Muddun dai shi ubai ya cancanta da yayi wannan addu'a, ma'ana dan ya zalunce shi ko bai masa da'a da makamantan wannan ma, domin in kawai mutum muna addu'a ba bisa haƙƙi ba, to addu'a ita karanta ta haramu ce. Saboda danka in bai zalunce ka ba ko ka nemi muna addu'a, Allah ba zai amsa ba. da addu'a haramtacciya ce eh ka ketare iyaka wa tarku takhmiril awani haka rashin rufe kwanna da aka sa abinci ko abisha eh shi ma yana haifar da talauci saboda haka idan akwai kwano na abinci ko tukunya ta abinci ko ta abisha to in dare a rufe ta wannan shi sunna ta zo da wannan sunna ta zo da wannan saboda haka ba matsala laifi ne mutun ya bar kwannan sa abu wa itfa'u siraj bin nafasi ko mutun ya kashi fitila da bushi yazo wai fitila zai kashi amma yana ta bushi fu to shi ma yana haifar da talauci an ga wasu sun yi haka nan suka hadu da talauci kullu zalika yurisul faqara duk abin nan da kaje an fada yana haifar da talauci ta ina mun ga san haka yace urifa zalika bil asa an san haka ne ta fuskar ruwaito waɗanga maganganu daga bakunan malamai al asar yana nufin maganganun malamai ba hadisi ko ayyukan tajaye ba sheke nufi da al asar mana malam wani ya rubuta ya a littafin sa yace kaza ko dalibansa sun ruwaito wurin karantarwa yace kaza to ta wannan hanya an ka gano in ga abubuwa kaga ya jidda nauyi shi karan karsa ya bayyana maka cewa ba daga annabi an ka samu mafi yawanci wa inga maganganu ba illa yan kadan daga cikin su wa kazal kitabatu bil qalamil ma'qudi haka nan dalibi ya dinga rubutu da alqalamin da yake kullalle alqalamin ya kalle amma sai aka dora shi sai dan dubara ya samu wata yan roba ko su ba gulu ya dan makala to rubutu da irin wannan alqalamin ko bayro yana haifar da talauci da alqalami ya kalle kai jifa da shi ko kuma kai aiki da shi haka nan guntun sa amma ka a kulla shi kullawan ita ce illa kallewa ta yi baka ba da amsa ba kalliya ta yi a to ba ita aka magana sai wadda ta kalli walimtishatu bimishtin munkasirin ko kuma mutum ya dinga shaci gashin kansa da mashaci wanda ya kalli kila ya dan kakkalle sai ya dinga gyara to shi ma wannan yana haifar da talauci da mashaci ya fara kalliya to ayi jifa da shi a da ni sabu wa tarku du'a'i bil khairi lil walidin ko kuma da ya daina yi wa iyayensa addu'a da alkhairi shi ma yana haifar da talauci ga dan wajibi ne ga dan kowane lokaci ya dinga rokawa iyayensa alkhairi wa ta'ammumu qa'idan ko mutum ya dinga nada rawani a zaune ya nada rawani a zaune shi ma yana haifar da talauci sai dai ka nada shi a tsaye amma ba ka'idan ba wattasarwulu ka'iman ko mutum ya sa wando a tsaye shi ma yana haifar da talauci sai dai yanzu ka sa wando ka duka kasa walbukulu ruwa ita ma tana kawo talauci shi gudun rike ka abin ya kari ko to sai shari'a ta yi tome inda bai sani ba daga to rashin bayarwa da shi zai haifar baka da talauci domin manzo Allah ya ce sadaka ba ta rage dukiya wattaqatiyu ko kuma yi ma rayuwa kaburu shi ne ga abin da rayuwa ta yi ka bukata iya gwargwado sai ya kimata shi sai ya mata rabi ko ɗaya bisa uku to wannan shi ma yana haifar da yana haifar da talauci idan Allah ya hore maka iya yadda rayuwa ke bukata ba tare da banna ba to kai ne kai mata in rayuwa kana jin yunwa to a sa mata abinci iya gwargwado kar a ce ba a cin abinci don abin da ake tarawa ya kare to wannan yana haifar da talauci an ga wasu sun yi haka Allah ya jarabe su da talauci wal israfu haka an wazzaranci shi ma yana haifar da talauci wal kasal kasala shi ma yana haifar da talauci wattawani haka nan da rauni rauni rashin kiza kiza haka shi komai zaka ga ya dauki abubuwa da rauni to shi ma wannan yana haifar da talauci wata hauna fil umur da kuma wulakantawa game da al'amura shi duk al'amarin da ya sa gaba zai ce zai dauka tare da muhimmanci قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي استنزل الرزق كن ينسوك أرزقي بالصدقة دين صدقة كن صدقة كان جايو ضد حديث يتبت الحديث غير ثابت والبكور مبارك ينسى مكو وجن مع الهيري أبن سنيا والبركاني يزيد في جميع النعم وما ينا dadawa yana kawo ƙari ga dukkanin bangarorin ni'imomi in dai saukon nan ba kasuwa bane khususan ke bance rizqi wajen arziki wa husnul khatti yin kyakkyawan rubutu ga dalibi in dalibi zai yi rubutu yayin rubutu mai kyau domin mafatihin rizqi yana cikin mabudayyan arziki zaka samu arzikin karatu da harkudi to daga in zaka yi rubutu ka kyautata rubutunka kar ka yi rubutun da ba kowa ke son ganin sa ba wa basqul waji shimfida fuska sake fuska shi ma yana kawo arziki wa tibul kalam yin magana mai kyau yazidu fil hifzi yana kara ma mutum harda والرزق الأرزق وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما لقى حسن بن علي الله يقرى مسيداتي كنس الفناء شارفي لنجدة وقسل الإناء دوين كقانو كمان أساء بنتي دوك وطن ننبيو مجلبة الجنة سنة جايو أرزق دو السنة ذاك أساء بنتي zaka sa abinci ga kwano ko zaka sa abin sha to ka wanke shi ko da wankake ne eh karka ce ai an wanke a ko da wankake ne to ka wanke shi to yin haka yana jayo arziki to da gaba al'akari da cewa ai an wanke shi tun da su in dai ba yanzu an ka wanke shi ba to a wanke shi wa aqwal asbabil jalibati lirizqi mafi karfin sababba da ke jayo arziki إقامة الصلاة بالتعظيم فيد صلى تعليل جرم ماوى والخشوع تعليل خشوع وتعديل الأركان دكما ديدي تقبي إم تنزي صلى دو تقبع تاشي ديدي تاتا والسائل واجباتها لصورا واجبا صلى وسناني ها لسنون صلى وآدى بهذا للرب صلى وصلاة الضحى لصلى الضحى في ذلك أكاهك معروفة ita ma sananna ce mashhura ta shahara wa qira'atu suratul waqi'a karanta suratul waqi'a khususan bil layli ke bance a cikin dare shi ma suka ce yana jayo arziki duk da hadisin bai tabbata ba hadisi abdullahi dan mas'ud cewa karanta suratul baqara yana yayi talauci to lam yasbut wannan hadisi bai tabbata ba waqatan nawmi lokacin bacci wa qira'atu suratul mulki haka karanta suratul mulki shima to ita ba a ce yana yayi yana jayo arziki ba an dai ce ya tabbata ana karanta suratul mulk yana ainihin sa mutum ya samu ceto ranar gobe kiyama amma ba a ce mutum na rabuwa da talauci ba wal muzammil da suratul muzammil ita ma ba a samu nassi ba babu nasi akai wasu dai sun jaraba an ga sun samu to shi yasa an ka rubuta wallayli idza yaghsha da suratul layl idza yaghsha ita ma babu nasi akai wa alam nasharah laka haka da alam nasharah laka ita ma babu nasi akai amma an ga wasu malamai sun jaraba sun dace wa hudurul masjid qabla al adhan da tahowa masallaci kamin a fara kiran sallah to shi wannan nusus na hadisi sun zo akan fadaitarwa akan haka ana son mutun yayi sauko masallaci shi wannan bai da matsala wal mudawamatu ala at-tahara da mutun koyaushe ya zama akan sallah kullum akan alwala, at-tahara ana nufin alwala, eh ko da ba sallah zaka yi ba, eh to wannan shi ma sifa ce mai kyau da tara daga cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'u sunnatul fajr, da bayar da raka'atayil fajr shi ma yana kawo arziki. Shi ma wannan an samu hadisai da suka zo suna kwadaitarwa akan raka'atayil fajr. Duk da wasu malamai na raunana gara basar da mutum zai samu in yayi ta, wasu suna raunana ambaton adadin, amma dai kwadaitarwa akan ayita wanda ya tabbata. Wal witri fil bait, da wuturi, amma duka a yi su a gida ba masallaci ba. In ka yi su a masallaci, to abinda aka ambata bai shahe ka ba, sai wanda ya yi su a gida. Wa Allah ya takallama bi kalamid dunya ba'da al-witri, kuma kar mutum ya yi magana da magana wadda ta shafi rayuwar duniya ainihin bayan kammala sallar wuturinsa. Domin ana son mutum da ya gama sallar wuturi to ya je ya yi abin da a gabansa, amma ba su ya kama hira. Hatta masu irin wuturi farkon dare din nan, to in ka san za ka yi hira kar ka yi wuturi. In ka yi wuturi to ba hira, idan in ka yi hira to kana samun matsala. Wala an gane, wala yi kusira mujalasatan nisa'i, sai zan aba figa wa Allah ya takallama. Wala yi kusira, kada mutum shi yawaita mujalasatan nisa'i, zama da mata, kullum shi yana cikin mata, suwa abokan hirarsa, suwa abokan hulɗarsa, to kar ɗalibi shi ya ganin ko kuma mai neman arziki, akwai matsala. Illa inda al-hajat, sai dai akwai bukata. Amma duk sanda babu bukata to kar ka zauna cikin. Don Allah ya kiyaye. Wa Allah ya takallama bi kalamin lagwin, kada mutum shi magana da yasassan magana, maganar banza, ghairu mufidin lidini, wadda ba za ta amfane shi ga addininsa ba, wadda ya hukunta duniyarsa. Kila an ce man ishtaghala bima la ya'nihi, duk wanda ya shagaltu da abin da bai dame shi ba, yafutuhu ma ya'ni, to abin da ya dame shi zai kubce masa. Haka masu hikima suka ce. Qala buzur jamhir, yace idza ra'aita ar-rajula, duk sanda kaga mutum yuksirul kalama, yana yawan surutu, fastayqin bi jununi, to ka tabbata wannan mahaukaci ne. Saboda haka da kaga mutum da yawan surutu, to ba sai an ce ma bai da hankali ba, hazihi alama ala jununihi, cewa wannan mahaukaci ne. Kaga karka bata maka lokaci ko, to ba a son yawan surutu. Wa qala aliyun karramallahu wajhahu idza tamma al-aqlu naqasa al-kalam, sai dai na ali an rawaito daga gare shi yana cewa duk sanda hankali ya cika, to zaka ga magana mutum ta karanta. In haka ga mutum bai yawan magana, to alama ce ta cewa akwai hankali tare da shi. To sai mu takaita anan, karatun na da tsawo. Wani darasi in mun dawo sai mu tashi. Wa qala al-musannifu ittafaqa li fi hadha al-ma'na, don na so mu ƙara karatu amma akwai wahala sosai. Sai wani darasi insha Allah, yanda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.